Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asari yin 1 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Yayin da a birnin Kumasi kuma za a saurare mu ta Alfa Radio a duniyar gizo kuma za a same mu ne ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Jam'iyyar shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma baya matuƙa wajen rasa muhimman birane a faɗin ƙasar a zaben ƙananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki 30 za a gyara wutar lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Ayyana samun nasara kan kungiyar ISIS a Syria ya sa iyalan da ISIS ta yi garkuwa da su da 'yan uwansu sake samun kwarin gwiwa, inda suke tambayar dakarun inda 'yan uwansu suke yanzu.
Tokanan labarin kenan. Bayan labarin za ku ji cewa jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Niger ta tabbatar da ministan cikin gida Bazoum Muhammad a matsayin dan takaranta a zaben shekarar 2021. To ko mai magoya bayan jam'iyyar ke faɗi?
Wallahi mun yi murna sosai tun da Bazoum dan siyasa ne, ya san siyasa ce fisa bila ya cika abin mi zaben tumun dare ba fisa ne. Kun ga mutanen da sun ka zo, wanda suke waje sai wanda suke cikin ɗaki.
Za ku kuma ji tattaunawar da muka yi da Sheikh Usmanu Bari, wani tsohon jami'in tsohon jam'iyyar tsohuwar kungiyar tarayyar Afirka da ake kira OAU, akan batun harin kin jinin baki da aka yi kaiwa mutanen Afirka da suke zaune a Afirka ta Kudu. Bayan haka Yusuf Aliyu Harande kuma zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam. To amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Jam'iyyar shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma baya matuƙa wajen rasa muhimman birane a faɗin ƙasar a zaben ƙananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi, ciki har da wato rasa ikon babban birnin ƙasar Ankara. A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda kusanci da aka samu na ƙuri'u, inda baki ɗaya jam'iyyar ke iƙirarin samun nasara. Da yake magana da manema labarai a Istanbul, Erdogan ya tabbatar da cewa jam'iyyarsa ta AKP ta samu koma baya sosai, sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi. Ya ce, mun samu nasarori mun kuma ga rashi. Erdogan ya yi kuma alkawarin gabatar da wasu matakai don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wanda ya kusa durƙushewa a yanzu. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa kwanaki 30 za a gyara wutar lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar. A cewar Maduro, wannan shiri zai kuma taimaka wa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da sadarwa a ƙasar. Jiya Lahadi, 'yan ƙasar sun fito su nuna rashin jin daɗinsu da yawan ɗauke wuta da ake ta hanyar yin zanga-zanga, suna buga tukwane da ƙone-ƙonen shara akan tituna, suna faɗin kalaman ɓatanci akan shugaba Maduro. Maduro ya ce za a ci gaba da rufe makarantu, kuma za a rage yawan kwanakin ranakun aiki domin rage amfani da wutar lantarki cikin kwanaki 30 ɗin da za a yi. Haka kuma ya ɗaure laifin rashin wutar lantarki kan Amurka. Shugaban Adawan Gwaido ya ce wannan rashin kulawar gwamnati ne. Ayyana samun nasara akan kungiyar IS da Assyria ya sa iyalan da IS ta yi garkuwa da su da 'yan uwansu sake samun kwarin gwiwa, inda dabbai ke tambayar dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta inda 'yan uwansu suke. A makon da ya gabata, dakarun SDF suka sanar da fatattaka 'yan gudun 'yan kungiyar IS daga tungarsu ta ƙarshe a Baghouz da ke gabashin Syria. Suka kuma ceto dubban fararen hula da ake amfani da su a matsayin kariya. Har yanzu, a cewar kungiyar kula da 'yancin bil'adama ta Syria, kusan mutane 20,000 ne kungiyar IS ta yi garkuwa da su. Muna fatan sanin abin da ya faru da 'yan uwanmu, a cewar Ensaf Nasir, wadda ta rasa mijinta tun da IS ta kama shi a watan Agusta na shekarar 2014. Da take magana da muryar Amurka, Ensaf ta ce, sanin makomar mijina da sauran dubban mutanen da IS ta yi garkuwa da su, dole ne rundunar haɗin gwiwa ta SDF su duba kafin duk wasu shaidu da ake da su su ɓace. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matan nan ƴan kasar Vietnam yanzu haka take ita kadai ce ta rage a hannun hukumomin Malaysia da ake zargi akan kisan dan uwan shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong Un. A cewar lauyanta Don Tae-hong a yau Litinin, wanda yake karewa ta amsa laifin ta kan tuhumar amfani da guba wajen illatar da wani. An tuhumi Hong da sakawa Kim Jong Nam guba a fuska a filin saukar jiragen sama na Kuala Lumpur a watan Fabrairun shekarar 2017. Tuhumar kisan kai da ake tuhumarta da shi an yi watsi da ita a watan da ya gabata akan matar 'yar Indonesia Siti Aisyah. Matan bidai su kadai ne waɗanda ake tuhuma bayan da wasu su da ake zargi 'yan Koriya ta Arewa suka bar ƙasar a ranar da aka kashe Kim. Lauyoyin matan biyu sun ce matan suna cikin haɗarin rasa rayukansu kuma ofishin jakadancin Koriya ta Arewa da ke birnin Kuala Lumpur yana da hannu a kai. Daga ƙarshe shahararren mawaƙin nan na Amurka mai suna Elton John ya bi sahun tauraron wasan fina-finai na Amurka George Clooney wajen yin kira ga Amurkawa a fadin kasar akan su kauracewa zuwa otal ɗin sarkin Brunei da ke shirin kaddamar da dokar kisan wato kisa akan ƴan ludu da madugo a cikin makon nan. Cikin otal-otal ɗin da gwamnatin Brunei ta mallaka har da waɗanda suka fi tsada da alfarma a duniya kamar Beverly Hills Hotel da ke Hollywood da kuma na Dorchester a birnin London. Kasar Brunei da ke ƙarƙashin tsarin sarauta gargajiya da shari'ar musulunci ta ƙaddamar da shari'ar musulunci mai tsauri da za ta ba da damar a jefe ƴan ludu da madugo da masu canza jinsi har lahira. A makon da ya gabata ne Clooney ya yi kiran da a daina zuwa otal-otal ɗin. Yana mai bayyana cewa duk lokacin da wani ya sauka a ɗaya daga cikin otal-otal tara da ƙasar Brunei ta mallaka yana sanya kuɗi kai tsaye a aljihun mutanen da suka zaɓi jefi wato su jefi da yi wa 'yan ƙasar su wato da suke canza jinsi bulala.
Kanin labarai kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, jam'iyyar PNDC tarayya mai mulki a jamhuriyar Nijar ta tabbatar da ministan cikin gida Bazoum Muhammad a matsayin ɗan takaranta na zaɓen shekarar 2021. Magoya bayan jam'iyyar sun yanke wannan shawarar ne a yayin wani buki da suka gudanar a birnin Yamai, wanda kuma ya sami halartar 'yan siyasa daga sassan duniya, cikin su har da wata tawagar 'yan jam'iyyar APC daga Najeriya. Wakilin muryar Amurka ya wato a birnin Yamai Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana da wannan ƙarin bayani.
Zauren Kwaledi da Nafijiya kenan a wunin jiya Lahadi 31 ga watan Maris, inda magoya bayan KNDS tarayya suka hallara domin bikin damɗa tikitin takara wa shugaban jam'iyyar wato ministan cikin gida Bazoum Muhammad a ci gaba da shirye-shiryen zaben da za a gudanar a 2021. Da yake jawabi jim kaɗan bayan tabbatar da shi, dan takarar jam'iyyar mai mulki ya bayyana cewa
je ne mai jami'i imagine porter un jour le lourd fardeau dont vous venez de me poser la charge.
Ban taba tunanin ina da matsayin da mizanin sa ya kai girman nauyin da kuka dora mun ba, saboda haka na karba da hannu biyu na amince da wannan shawara da ke ratsa min zuciya. A wannan lokaci mai muhimmanci a gare ni, tunanina ya koma wajen shugaba Isuhu domin da yardarsa ne abubuwa ke wakana kamar yadda ake ganin su a yau. Ya ku abokaina, ina muku alƙawarin cewa ba zan taɓa mantawa da wannan ɗiyauci naku ba, na kuma yi alƙawari zan bi sawun shugaba Isuhu Muhammadu, ba zan taɓa kauce wannan hanya ba. To koya magoya bayan jam'iyyar ta PNDS suka ji da zaɓin na Bazoum Muhammad?
Wallahi mun yi murna sosai tun da Bazoum ɗan siyasa ne, ya san siyasa ce fi sabila ya cika dan takarar da ya kamata tarayya ta yi aiki da shi. Ba mi zaben tumin dare ba, fi sabila kun ga mutanen da suka zo wanda suke waje sai wanda suke cikin daki.
Tawagogin 'yan siyasa daga kasashe da dama ne suka halarci wannan biki a matsayin wata kara, cikin su har da wasu manyan kusoshin jam'iyyar APC daga Najeriya irin su shugabanta Adam Oshumole,
National Chairman of the All Progressive Congress, to attend this convention and to convey his best wishes to the president of this republic and the leadership of this great party.
Gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar na daga cikin gwamnoni hudu na arewacin Najeriya a wurin wannan taro na tarayya.
Abu Buhari, Buharin Najeriya, Buharin Niger, ya ce mu zo mu wakilce shi mu kawo muku gaisuwa ta yan uwa da kuma godiyar dimbin magoya bayan jam'iyyar APC a Najeriya. Mun kawo zumunci ga BNDS tarayya.
Masu fashin bakin siyasa na ganin damka tikitin takara a yayin da ya rage shekaru kusan biyu kafin halartar runhunan zabe, tamkar wani matakin kawo karshen halin ta ci bata cin bada aka shiga a jam'iyyar ta BNDS mai mulkin Niger, wacce a farkon shekarar nan ta 2019 wani jigonta ya fara nuna sha'awar sai yayi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Batun harin kinjinin bakin haure a Afirka ta Kudu wani al'amari ne da yake cinyewa. A baya an kashe 'yan Afirka da dama da ke zaune a Afirka ta Kudu tare da ɓannatar da dukiyoyinsu. A cikin wannan lokaci wasu hotunan bidiyo da rahotanni sun nuna yadda ake musguna wasu 'yan Afirka a can Afirka ta Kudu ɗin a kan korafin da 'yan ƙasar suka saba yi a duk lokaci cewa an ƙwace musu aiki. Kuma dalilin hakan ne yasa na tuntuɓi Sheikh Usman Bari, jami'in tsohuwar ƙungiyar tarayyar Afirka ta wato OAU kenan, akan yadda yake kallon wannan al'amari.
To wannan abin ke ba shakka wannan abin yana da ƙazamta ƙwarai da gaske, kuma yana ba shi bisa kan ka'ida, kuma ainihin manufofi da an ta kafa ita wannan ƙungiyar da ta ambata zai haɗa kan Afirka. Manufofin ta yana kyamma wannan irin abubuwa kamar haka, kuma ya kamata su tuna cewa wannan ƙungiya lokacin da an ga kafa ta su ne na kusan na baya-baya da sun ga samun 'yancin kansu a siyasance na mulkin mallakar farare da kuma su nuna ainihin wariyar jinsi da sauransu. Saboda haka abinda suke jinna ya ba mutane mamaki ƙwarai da gaske. To amma sunansu hankali da suke bayarwa shi da cewa ba su da aikin yi, ba su da madogara da samu wata kila kuɗi na sarrafawa da sauransu da yanayi. To amma wannan laifin kamata ya su ɗora bisa kan gwamnatin da ke ƙasarsu, wato shi ya kamata su yi wannan tattali su sai da za su siddace cikin wannan ƙungiya in ma an same shi. Kuma ni na zauna South Africa na ce na aiki na ɗora da yadda abubuwan da ke zuwa, wato mutane ne masu ba sa son aiki da wannan shugaba ce kawai kamata kuma ya ce gwamnati jinsi ke su ladabtar da su su hana su yi wannan illa labari domin ba ya bisa kan ƙa'idar da ya sa sun ga samun mulkin kai na farko. Bayan haka kuma ƙasashen Afirka waɗanda suke koran 'ya'yansu a yau su ne suka yi taro-taro suka taimaka har an ka samu ƴanci na siyasa inda yadda suke yau morewa sun har za su yi wannan abin da suke. In kuma sauran hanyar da zai yi zai dace ya ka kaga wato abin da zai kai shi yana da mai ido ba.
To shin akwai wani mataki da ita ƙungiyar tarayyar Afirka a ƙungiyance za ta iya ɗauka a kan wannan abin da ke faruwa?
Dole ne akwai a matakin da ƙungiyar Afirka take. Na farko dai akwai doka na farko-farko na game da tsirin tsarin mulki na wannan ƙungiyar. Cewa ana la'akari ka aikata London da al'amura wanda sun ka shafi harkokin ƙasa, bi ma'ana internal interference kamar wata kila ita ƙungiyar za su haɗa yadda an kasanta za ta da hurumi cewa za su siye da ƙarfin soja ta shiga cikin ƙasar Afirka ta Kudu domin ta magance wannan matsala. Sai dai a yi haka a siyasance da kuma kira hankali da kuma dai lalabawa ta yadda za a kawo ko wannan matsala, amma ba da ƙarfin tuwo ba saboda ita ƙazamewar kundin tsarin mulki na ƙungiyar Haɗaɗɗiyar Afirka ba ta yarda da haka. kuma a wannan lokaci wannan gundun har ila yau ba ta amince da cewa akwai wannan Afirka da zai iya shiga wani wuri saboda ya samu masarufi ko ya samu rayuwa ko ya samu kaza. Gundun ya bi dokoki wanda an kai sun shiga sun za su ji ta wannan zai iya shiga wannan ƙasar, to babu wata ƙasa cikin Afirka da take da ikon ta kore shi.
To shin shekara da shekaru irin wannan abubuwan suna faruwa Afirka ta Kudu, to amma da alamar sai kaga ainihin kungiyar tarayyar Afirka wato kokarin da take yi na kawo karshen wannan abin baya tasiri sosai, sai kullun abin sake maimaitawa ake yi. To za a iya cewa gazawa ce ta bangaren kungiyar tarayyar Afirka?
Ha, ba gazawa ba ce, ta amma abin da yana ya sabata da yin la'akari mai gane sosai. Ita kungiyar Afirka ko da yake kungiya ce da take da zaman kanta tun da nan lokacin sama da 56 ko 55 a yau. To amma tana hurumi ne duka iya ayyukansu da take ta samu tana tuba yi ne kan haɗaka tare da Majalisar Ɗinkin Duniya da duniya gaba ɗaya. To sabin da haka da in akwai wani abin da ita kungiyar haɗakan Afirka za ta iya yi. In abin in ta gaza ta wurin bangaren ta cewa ta da ita wannan mata ce wanda za ta magance irin wannan mummunan al'amari da ita wannan gwamnati na Afirka ta take yi da kuma al'ummanta, to sai ta tuntuɓi Majalisar Ɗinkin Duniya. To su Majalisar Ɗinkin Duniya za su iya tsafa ma mata waɗansu takunkumi wanda zai jawo ta ta yi ƙasa. Amma kai tsaye ita kungiyar haɗa kan Afirka in za ta haka ɗauke ta sace tuni Majalisar Ɗinkin Duniya ita wadda zai zama Majalisar Ɗinkin Duniya gaba ɗaya, wato na ƙasar ƙasa da ƙasa. To gobe da ka ga in da Allah mai da ƙarfi yake na, saboda haka ita kungiyar haɗa kan Afirka za ta iya kawo shawara ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kamata da ko su fata kai za a fafa mama ita wannan gwamnati da mutanen ta waɗansu takunkumi wanda za su iya kawo ta yi ƙasa da gwiwa ta ji abin da mutanen al'ummar duniya ke kira, musamman al'ummar Afirka wanda sun ta taimaka suka ba da tallafi masu yawa kamuwa a yan cin zakarin wato irin wannan abin da ke da can a ciki wanda suke wurin tsari na nuna bambanci na jinsi da sauransu. A yi ƙoƙari a jawo hankalin ita gwamnati a ladabtar da ita a nuna mata wannan abin da suke ina ba zai kawo wa al'umma Afirka kwanciyar hankali ba balle ma da duniya gaba da yadda kawai matakai za ta ɗauka gina.
Daman da abin da zan tambayka kenan, don wannan abin ya sa har wasu suna tunanin su ma za su ɗauki doka a hannunsu, musamman waɗanda aka taɓa lafiyarsu ko aka kashe na jikinsu suna ganin cewa a ƙasashensu su kuma suna iya su yi ma 'yan Afirka ta Kudu da ke zaune a ƙasashensu ko kuma kasuwancin Afirka ta Kudu da ke a ƙasashensu. Ba ka gani akwai buƙatar a gaggauta ɗaukan mataki?
Ya kamata a gaggauta ɗaukan mataki yadda muke gaya maka, amma shi matakan nan wato wani ne bisa kan wani ko wannan bai da wani. To amma an ce za a yi wasu waɗansu matakai bisa kan waɗannan mutane, doka suna ganin kamar waɗannan mutane gaskiya su bai da su kan wani laifi ba. To ba da wani ba za a ɗauke su da wani laifi a ladabtar da su ko a muhimmina musu saboda gwamnati ke sayi wani abin cer.
To tattaunawa mu kenan da Sheikh Usman Bari, tsohon jami'in kungiyar OAU. Waɗannan shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu ko ƙarfe 11:19 na rana nan na safe a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
tan hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Shirin namu na yanzu zai daura daga inda muka dakata a makon jiya, inda muke tattaunawa da Alhaji Ja'far Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda bai yi wata ba sai ya kara da cewar idan Allah ya kai rai kamun ƙarshen wannan shekarar, al'ummar jihar Kaduna za su gani a ƙasa alƙawalinsu ba alƙawalin ƙanzon kurege ba ne. To baya ga wannan batu, sai mu tsinduma mu duba kuma batu wanda ya shafi ainihin tallafa ma 'yan jiha yara waɗanda suke
karatun kammala sakandare wanda suke shirye-shiryen tafiya makarantun gaba da sakandare. Akwai matsaloli da dama wanda suka yi katutu a cikin wannan tsari na ita wannan jarabawa ta kammala makaranta wanda ake kira WAEC da NECO. Hasali ma akan samu dalibai da dama da ba sa da kuɗaɗe ko iyayensu da ba su da kuɗaɗe da za su biya musu kuɗin waɗannan jarabawoyin. Wane yunkuri gwamnatin jiha take yi don ganin ta tallafa ma yara wajen biya musu kuɗaɗen yin waɗannan jarabawar?
To alhamdulillah akwai dabaru da aka fito da su kala-kala. Na farko shine idan aka yi jarabawa na aji biyu wato SS2 kenan, wanda ke shine za a shiga wannan ajin da zai ba da dama a zauna ko WAEC din ko NECO wato SS3, to duk wani yaro da ya sami cin jarabawa a fannoni guda biyar wanda ya hada da Turanci da lissafi da kuma duk wani subject guda uku da zai zama cewa da ya samu biyar masu kyau da English din da lissafi, to gwamnati tana dauke mishi nauyin biyan kudin makaranta. Tunda aka zo tun wurin shekaru 13 da suka wuce wannan jihar Kaduna, wannan an dauki dabarun da ake amfani da shi, kuma daga cikin 2015 da wannan gwamnati ta zo ta kara bude dashi ya hada har da na kalaman secondary school ba wato GSE, ana yin wannan kuma yana taimakawa. Dacen mun lura idan ana dan tattaunawa da especially ma mata dalibai, menene yasa kwatsam kawai sai muka ga kin bar karatu kin koma aure, sai ka ji sun ce ai tunda aka zo ma wurin biyan makaranta kudin jarabawa ne sai ya Allah ko mahaifin yarinya ko kuma mai riko da yarinya sai ce shi ba zai iya bada wannan kudin ba. To ta haka gashi mutum ya dauko train ya kawo wurin kuma da zai sami zaman jarabawa ya samu certificate, sai kaga an ce a'a ai saboda waɗansu ƴan kuɗi kanana ba zai tafi ba. To tunan sai aka yi tarasa yara masu kwazo waɗanda za su taimaka ma gwamnati da jama'a akai cigaban da ya kamata akai, ko bara mun biya wurin miliyan 135 wurin biya ma waɗannan yara duka da suke makarantunmu, kuma bara da balawa can kaga saboda waɗannan hobasa da gwamnati take yi har ya zamana jihar Kaduna yanzu ta fito zakara a arewa. 2017 din nan mu ne muka yi na daya a cin wannan jarabawa na WAEC da NECO a arewa gaba daya, sannan muka yi na 12 fadin kasa. Da aka kara fitar da alƙaluma bara 2018, jihar Kaduna ta kara zama akan wannan mataki na daya a arewa na 12 a kasa. To amma mun zauna da mai girma gwamna da sauran masu ruwa da tsaki a wannan fanni, sai mu ga cewa to ai mu ba wai fatan mu kawai mu zama mu ne zakaru a arewa ba, kawai muna son mu zama zakaru ne a Najeriya, ya zama cewa a cikin jihohi guda biyar waɗanda za su yi fice a wannan jihar ta Kaduna tana cikin su, kuma an fito da matakai daki-daki da ganin cewa ka insha Allah daga nan zuwa dan lokaci kankani za mu samu wannan kaiwa matakin da muke so mu kai.
Ban tari numfashinka ba commissioner, akwai yara da dama da suka yi ta korafe-korafe a ƴan kwanakin baya wanda akwai rahoto da muka yi na musamman wanda ya shafi wannan matsala. Yara da dama sun kawo kokensu cewar iyayensu ba su da zarafi, sannan kuma gwamnatin jiha ba ta yi wani hoɓɓasa wajen biya musu wannan kuɗi ba. Ana iya cewa kenan wannan akwai wani tsari ba na gama gari ba kenan da kuke da shi, wanda kila wasu makarantu aka zaba kadai waɗanda suke da wannan mataki da za su biya ma yara, wasu makarantu kuma ba su da shi, koko wannan mataki ne na gaba ɗaya jiha?
Mataki ne na gaba ɗaya a jiha. Amma in ka tuna lokacin da muke bayani da kai, ya ce maka wannan tallafi sai mutum ya sami cin kaddu guda biyar a cikinsu da Turanci da lissafi. To watakila waɗannan yaran da suke koke-koke suke korafi ba su samu daman samun nan cin jarabawa a matakin da muke so mu gani ba ne a na lissafi da na Turanci. Idan ba samu wannan ba, gwamnati ba ta tallafa ma irin waɗannan abin nan. Kuma dalili shine saboda kuɗin da ya zamana ake kashewa a ciki, kuma cewa idan ana neman a kawo mutane su yi kwazo dole ne sai ka dan samu wani tsari da za a shigar da shi, don ku a ce an yi abin na illar dare.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata. yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ja'far Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai kokari.
To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani mai langelange Yalwa Yauri da Rilwani Sa'idu Gayari da Hamza Galadima birnin Kebbi, inda suka ce, ina taya iyayenmu matar murnar zagayowar ranar uwa ta duniya. Ba shakka uwa ta kasance abin alfahari, kasancewar ta mahaifiya, malama, kuma likita ga yara da ta haifa. Da fatan Allah ya saka wa iyayenmu mata da mafificin alheri. Ga kuma sako daga Maryam Aminu Kano Maida, ita kuma ta ce, assalamu Maryam Amurka, da fatan kuna lafiya. Dan Allah ku bani dama dan na jinjina wa dakarun sojojin ƙasa ta Najeriya bisa namijin kokarin da suka yi na hallaka komandan mayakan Boko Haram mai ido daya tare da yaransa. Da fatan gwamnati za ta ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen ƙara musu makaman yaki. Ga kuma sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Alhaji Garba mai rago Asaba, su kuma suka ce, fatan alheri VOA Hausa. Ba mu dama mu jajantawa ƴan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu jiya Lahadi a wani hadarin motar da ya faru akan hanyar Bauchi zuwa Gombe. Hakika wannan abin jimami ne, don haka Allah ya ji kansu ya baiwa ƴan uwansa hakuri da dangana. To amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Hanin Sani Gulle, Kampala, Malam Madori a jihar Jigawa. Shi kuma ya ce, tabbas ranar wanka ba boyen cibi. Hakika wannan rahoton da jam'iyyar Baltimore ta ƙasar Amurka ta fidda na cewa gwamnatin ƙasarmu Najeriya ita ce ƙasa ta shida a cikin jerin ƙasashen duniya da al'ummar cikinta ke fama da ƙuncin rayuwa bai zo da mamaki ba. Ganin yadda ma suke rike da madafan iko, saboda haka muke fatan za su rika jin tsoron Allah tun kafin su je su iske shi. To madalla a ci gaba da aiko mana da sakonni.
To madalla yanzu kuma ga Sarfilu Hashim ya dawo da labarai a takaice.
Da cewa babban jami'ir shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gama da kuma baya mataka wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi, ciki har da rasa ikon babban birnin kasar Ankara. A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda kusanci da aka samu na ƙuri'u, inda baki ɗaya jami'in ke ikirarin samun nasara. Da yake magana da manema labarai a Istanbul, Erdogan ya tabbatar da cewa jam'iyyarsa ta AKP ta samu koma baya sosai, sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki 30 za a gyara wutar lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin din kasar. A cewar Maduro, wannan shiri zai kuma taimaka wa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da na sadarwa a kasar. Jiya Lahadi, ƴan kasar suka fito suna nuna rashin jin daɗinsu da yawan ɗauke wuta da ake ta hanyar yin zanga-zanga, suna bugun tukwane da ƙone-ƙonen shara akan tituna, suna faɗin kalaman ɓatanci akan shugaba Maduro.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da daddare za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da Murya Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gubal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Santos. Baba Yakubu Kere ne daga nan Washington nake sallama da ku, sai a dakace shirin yau da gobe. Assalamu alaikum.